s'y rendre pour ne fût-ce qu'avoir une information.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan wuni lafiya. Harin zai Muhammad Hafiz Baballani tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Talata 10 ga watan Disambar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji abin da masana ke cewa a Najeriya dangane da farfadowar da kudin kasar Naira ta samu a kasuwar musayar kudade. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafa da shirin Allah ɗaya gari bamban wanda Ramatu Garba Baba ke gabatarwa. Inda shirin na wannan makon za a ji yadda wasu ɗaliban Najeriya a Masar da ke karatu mai zurfi tare da nazarin yadda za su magance matsalar shan miyagun ƙwayoyi da ke barazana ga rayuwar matasan arewacin ƙasar. Kamar yadda muka yi alƙawari, yau za ku kira wayarmu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin tasirin farfadowar darajar naira da ake gani a 'yan kwanakin nan? Lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumal da labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. 'Yan tawayen Siriya suka hamɓar da gwamnatin Bashar al-Assad na tsawon lokaci sun naɗa shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya da zai jagoranci ƙasar har zuwa ranar 1 ga watan Maris. Bayan wani taro na majalisar ministoci a Damascus, gabanin 'yan tawaye da jami'an haɓararren gwamnatin Assad, Muhammad al-Bashir, wani mutum da ba a san shi ba a mafi yawan ƙasar Siriya, wanda a baya yake gudanar da mulki a wani ƙaramin yanki na arewa maso gabashin ƙasar da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye, ya ce an zaɓe shi jagorancin gwamnatin wucin gadi. Taron ya kasance ƙarƙashin taken miƙa fayil da cibiyoyi don kula da gwamnati, in ji Bashir. Faransa ta yi jigilar jiragen yakin marriage guda biyu da ta jirgi a ƙasar Chad a ranar Talata, lamarin da ke nuni da fara janyo sojojinta daga yankin da Faransa ta yi wa mulkin mallaka a tsakiyar Afirka a watan da ya gabata. Ta karya yarjejeniyar haɗin gwiwa ta tsaro da Paris. Mayakan na Mirage 2000D sun tashi ne bayan da tsakar rana daga wani sansani na Faransa da ke Injimena, babban birnin kasar, bayan da sojojin Chad suka zo suka yi musu fatan alheri, kuma suna koma sansanin sojin saman Faransa da ke Nancy a gabashin Faransa. Kakakin sojin Colonel Guillaume Vanet ya faɗa. Ya ƙara da cewa ana cigaba da tattaunawa da mahukuntan Chadi kan yadda kuma yaushe za Faransa za ta janye saurin dakarunta 1,000 da ke Chadin, da kuma ko duka ko wasu daga cikinsu za su fice. Rikici tsakanin Indiya da Bangladesh ya yi kamari bayan kama wani malamin addinin Hindu a Dhaka da kuma zargin cewa ana cin zarafin mabiya addinin Hindu a ƙasar da ke da rinjayen Musulmi. Ƙungiyoyin mabiya addinin Hindu a Indiya sun gudanar da zanga-zanga ƙin jinin Bangladesh a makonnin da suka gabata. Sai dai jami'an Bangladesh sun ce zargin da ake musu na cin zarafi ba shi da tushe. Sun ce kafafen yaɗa labarai na Indiya da masu amfani da shafukan sada zumunta suna yaɗa labaran ƙarya da kuma haifar da rikici. Dangantakar diplomasiya tsakanin ƙasashen biyu ta yi tsami tun a cikin watan Agusta, lokacin da wani boran da ɗalibai suka yi hamɓar da Prime Minister Sheikh Hasina ta gudu zuwa Indiya kuma ta samu mafaka. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bayanai na kotu sun nuna masu gabatar da ƙara na New York sun tuhumi wani mutum da laifin kisan kai a wani harin da aka kai wa shugaban kamfanin inshorar lafiya ta United Healthcare. A halin yanzu dai, Lugui Nicholas Mugion yana tsare ba tare da beli ba a jihar Pennsylvania bayan da aka kama shi tare gurfanar da shi a gaban kuliya bisa tuhumar sa da mallakar bindigar jabi da sauran tuhume-tuhume a ranar Litinin. Ana sa ran mika shi zuwa New York sannan a hankali. Babu tabbas ko Mugion, mai shekaru 26, yana da lauya wanda zai iya yin tsokaci akan zargin. Hukumomi sun ce an kama shi ne a garin Altoona na jihar Pennsylvania bayan da wani abokin ciniki na McDonald's sai lura da fuskar mutumin da 'yan sandan New York suka yada. Jiya Litinin, ƙasar China ta sanar da cewa ta kaddamar da bincike kan kamfanin Nvidia kan zargin keta dokar hana cin hanci da rashawa ta ƙasar wani bincike da ake kallo a matsayin ramuwar gayyakan sabon matakin da Washington ta dauka kan sashin kera mahadin kwakwalwar kwamfuta na kasar China. Sanarwar da hukumar kula da harkokin kasuwanci ta sanar da binciken bata yi karin haske ba kan yadda kamfanin na Amurka wanda ya shahara da fasaha kere-keren na'urar wasan hotunan bidiyo kan yadda yake ta dokokin China na hana cin hanci da rashawa. Yace ana kuma zargin kamfanin na Amurka da saba alƙawarin da ya lokacin da ya sayi kamfanin Isra'ila Mellanox Technologies a ƙarƙashin sharuɗan da aka zayyana a ciki na shekarar 2020 tsarin da ya amincewa wacan yarjejeniyar. Sanarwar da ita ce ta baya-bayan nan a yakin kasuwanci da aka rade ana gwabza tsakanin China da Amurka a daidai lokacin da kasashen ke fafutukar ganin sun samu fifiko a fannin fasaha.
Sarifil Hashim Gumal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kimanin makonni biyu kenan da darajar naira kudin Najeriya ke farfadowa a kasuwar musayar kudaden kasar, inda masana ke danganta darajar da naira ke samu da matakin da babban bankin kasar ya fito da shi na musayar kudade ta intanet da ake masa lakabi da EPMS. Sai dai wasu 'yan kasar sun ce tagomashin da naira ke samu su har yanzu ba su ga tasirinsa ba. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyarmu Rukayya Basha ta aiko mana.
Tsawon mako biyu kenan da kuɗin naira ke samun tagomashi a kasuwar musayar kuɗaɗe a ƙasar, inda ake musayar shi akan ƙasa da naira 1,570 a kowace dalar Amurka maimakon naira 1,740 da yake a baya. Kuma wannan shine karo na farko da kuɗin naira ya samu irin wannan tagomashi a shekarar 2024. Masana tattalin arziki irin su Malam Ahmad Yusuf na ganin sabbin tsare-tsaren da babban bankin kasar CBN ya fito da shi wajen mayar da musayar kudade ta internet mai suna Electronic Foreign Exchange Matching System ko kuma EFEMS da kuma yawaitar dalar Amurka a kasuwar musayar canji na daga cikin dalilan da yasa naira ke ci gaba da samun daraja.
Abin da ke faruwa da naira a kwanakin nan da take samun karfi akan dala, akwai cewa su kansu Central Bank sun canza yadda ake sayan dala a sayar da cinikin dala. Da kowa zai zo ne a caba kawai, ta zama kasuwar shunku, kowa ya zo ya jefa nashi. Amma yanzu akwai ƙarin ingancin kasuwar, tunda kowa zai gwada ga abin da nake bukata, sannan na'ura mai kwakwalwa za ta nemo wanda ya macin wannan bukatun naka. Yana cikin abin da ya sa aka samu sa'ida wurin darajar naira.
Sai dai 'yan kasar na bayyana cewa su ba su ga alfanun tagomashin da kudin kasar ke samu ba, domin har yanzu farashin kayayyaki a kasar na ci gaba da hauhawa.
Sunana Muhammad Musa. Ni ana magana wa naira ta farfado, dala ta kare, nace to wani a wanne kasa ina ga bakan ba Najeriya bakan? Dan anan Najeriya kan kusan kullun garin Allahwa in kaje yau ka sai kaya gobe an ji makawa daya biyu za a ce ma ta hito ina ka ce na ina ta samu daraja.
Sunana Usman Muhammad. Ni gaskiya a gani na dai kam ban ga alfanu karewar dala da take yi ba. To yanzu da aka ce ta kare din ma mu ba mu ga wani abu da ya sauya ba. Duk abin da kaje zaka siya to su ma cewa suke har yanzu su ma karewar dalar har yanzu bata iske su ba.
Na tuntubi Dr. Bature Abdulaziz MON wanda shine shugaban 'yan kasuwa a Najeriya ta wayar tarho game da yadda farashin kayayyaki ke ci gaba da hauhawa a kasar, duk da cewa darajar naira na ci gaba da farfadowa wanda a baya suka danganta hauhawar farashin kayayyakin da faduwar darajar naira, inda ya kada baki yake cewa
ai abin da yake ake ce an siyo shi da dala a takaice daga inda duk aka siyo shi kafin ya zo nan Najeriya, akalla ba kasar ba a yi kiliyarin ɗinsa a port da shigo kasuwanni ina ɗauka kwanan 50 zuwa wata biyu kenan. Abin da ya kare a yau duk bai fi sati biyu ba, kuma sati biyu nan da ya ta kare ai naira 170 ne a kan kowace dala. To amma muna kiran ga 'yan kasuwa tun da yake dala ta fara karewa, lalle ne ya zama na su ma adala abinda ta rage su ma su zama sun rage a nasu.
‘Yan kasar dai na ci gaba da hankorin ganin yadda gwamnatin kasar za ta shawo kan matsalar tattalin arziki da ‘yan kasar ke fama da shi. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Rukayya Basha da wannan rahoton. Yau za ku kira mu ne ku bayyana ra'ayoyinku. Shin kuna ganin tasirin farfadowar darajar naira da ake gani a ‘yan kwanakin nan? Kafin nan ga shirinmu na gaba.
Wani garin da ake kurba manja da zalla,
wani gari
bai kai gabas da nisa ba,
wani magana.
To jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. Shirin na wannan makon yaya da zango a kasar Masar, inda muka tattauna da wasu dalibai 'yan Najeriya da ke karatu mai zurfi a shahararriyar jami'ar nan ta Al-Azhar da ke birnin Al-Kahira. To baya ga koyon ilimin addini, babban burinsu ya kasance yanda za su taimaka a ceto matasan arewacin Najeriya.
Duba da irin yanayi na tabarbarewar tarbiyya a kususan arewacin Najeriya, yara matasa suka shiga wani yanayi na shaye-shaye da sace-sace. To wannan ya sa na mai da hankali na research akan wannan abubuwa domin ba da shawarwari da kuma yadda za a yi a dakile wannan babban musiba ta tutun karo.
Karatu dai a kasar Masar na tattare da kalubale kala-kala.
Babban kalubalen shi ne yare, domin yaren kasar na larabci ne amma ba kamar asalin larabci da aka sani ba, kuma wannan shi ya ba wa agents da yawa daman cutar da dalibai.
A ce ka yi shekara 15-20, to dole duk shekara sai ka je ka jaddada takardar zamanka, sannan idan baka je ka jaddada ba kuma ya kasance a wannan lokacin kuka game da 'yan sanda ko makamanci ko jami'an tsaro za su iya kama ka.
To sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni, Ramatu Garba Baba. Madalla, jami'ar Al-Azhar da ke Al-Kahirar Masar ita ce babbar cibiyar koyon larabci da ma ilimin musulunci a duniya.
Sunana Salahu Adamu Kazaure, ni ɗalibi ne a Jami'atul Azhar. Na yi karatu na digiri na farko, na yi na biyu, kuma ina ɗan karatun na wa'ansu kusa-kusa, kuma ina haɗawa da kasuwanci.
Haka zalika, jami'ar ta ci gaba da jan hankalin maza da mata daga Najeriya, ƙasar da a duk shekara dubban matasanta ke bulaguro zuwa kasashen waje don yin karatu.
Sunana Maimunatu Mahmud Yaya, haifafiyar Bauchi State. Na yi karatu a Azhar, wacce ita ce babbar cibiyar koyar da ilimin addinin musulunci a duniya.
Ɗaliban da muryar Amurka ta tattauna da su, shakka babu sun jajirce don samun ƙwarewar da suka ce za ta ba su damar ba da gudunmuwar ga ci gaban al'umma a gaba.
Sunana Adam Mustapha Azari, ina zaune a wannan ƙasa ta Egypt. Na zo na yi digiri na farko ta Jami'atul Azhar a ɓangaren tafsirin Alƙur'ani da ilimansa. Na dawo dai ita Jami'atul Azhar ɗin, ina digiri na uku a kan dai ilimin da na fara koya a cikin ita wannan jami'a ɗin, ma'ana ilimin tafsirin Alƙur'ani da ilimin da suke cikinsa.
To ga Salahu Adamu Kazaure da ke karatun digirinsa na uku, wata matsala da ta tsaya masa a rai ita ce makomar matasan arewacin Najeriya.
Wanda ya ja hankalina nake research akan wannan tarbiyatul islamiyya wal mushkilatul mujtama'a al-islam al-ma'asa. Duba da irin yanayi na tabarbarewar tarbiyya a ƙasarmu Najeriya, kususan arewacin Najeriya, yara matasa suka shiga wani yanayi na shaye-shaye da sace-sace. To wannan ya sa na mai da hankali na na research akan wannan abubuwa domin ba da shawarwari ta wannan bangarori da kuma yanda za a yi a dakile wannan babban musiba ta tukin karo wanda su matasa su ne ainihin kashin bayan rayuwar al'umma. Saboda idan suka gyaru al'umma ta gyaru, jilin da zai zauna bayan su to zai kasance mutane ne na gari. Idan wa'annan matasa aka samu matsala suka lalace, to wanda za su zo kuma a bayan su kuma sai sun fi su lalacewa.
To ga Malam Mustapha Azare ya nemi ya zurfafa karatu a fannin addinin Islama ta la'akari da irin damar da ya ce jami'ar ke baiwa ɗalibai a sauƙaƙe idan har aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya.
Kamar yadda dai duka wani wanda yake da alaka da karatun addini ya sani, ita Jami'atul Azhar din nan mafi yawancin wanda suke da alaka da karatun ilimin addinin musulunci na kowane sashi na duniya sukan sha'awi su zo wannan jami'a su karatu, saboda ita ce jami'ar da ta fi kowace wato a wajen girma da kuma yawan bangarorin karatun addini waɗanda ake yi, sannan kuma da yin karatun mai zurfi. Saboda haka nima irin wannan sha'awa ɗin ce tunda dama na taso cikin tsarin karatun addini. Abinda Allah ya yi wa ita wannan jami'a shine ya ja hankalina, har na so na zo ne karatu a cikinta, kuma na nemi hakan Allah ya bani dama.
Duk da wannan garabasar samun zama na dindindin, kamar yanda mutane da yawa da ke zuwa kasashen waje karatu ke fatan samu musamman 'yan Afirka, abu ne mai wuyan samu a Masar.
Shi ba kudi inda yake bayi da yanci a kasashen Laraba, mu iyali kuma na Misira, ko da yaro ka haifa a nan ba za ka iya hada shi da irin kasashen Turai ba, za a ba shi ainihin cikakken takardar zama. Ko da nan aka haifi yaro za ka ga bayi da wannan yanci. Sannan kuma duk irin dadewarka, a misali a ce ka yi shekara 15-20, to dole duk shekara sai ka jaddada takardar zamanka. Duk wannan yana daga cikin kalubalen da baki suke samu. Sannan kuma ana yi wa 'yan Nigeria wani irin kallo, saboda mawashali 'yan kudu abokan zamanmu sun ja mana irin wannan abubuwan, saboda akwai abubuwa da dama wanda suke na rihin gaskiya. Kisa ko da ka je da fasfot ɗinka na Nigeria, to za ka ga baka da wata kima a wajen su.
Baya ga wannan, rashin iya harshen na Larabci shi ma na haifar da tarnaƙi ga ɗalibai da dama, kamar yadda Malama Maimunatu wacce ke karatun fannin likitanci ta shaida.
Ƙalubalen da ɗalibai 'yan Najeriya ke fuskanta a karatunsu a nan ƙasar Masar, babban ƙalubale shi ne yare. Domin yaren ƙasar na Larabci ne, amma ba kamar asalin Larabci da aka sani ba. Sannan kuma ta ɓangaren karatun kansa da kuma yadda ake yin bayanin karatun a jami'o'i, ɗalibai da yawa suna fuskantar matsalar wajen fahimtar bayanin kansa, wanda hakan shi ke ba su matsalar da ke shafar makinsu.
Duk da waɗannan ƙalubalen, jami'ar ta ci gaba da baiwa masu sha'awar karatu dama, kuma a nan za a ji taƙaitaccen bayani a game da yadda za a iya samun shiga jami'ar cikin sauƙi.
Na farko dai akwai hanyar ita jami'ar kanta takan je ƙasashe tana tara ɗalibai ta yi musu jarrabawa, sai wanda suka ci jarrabawa sai ta ɗauko wani adadi a wato scholarship ɗinta, sai ta kawo shi su zo su yi karatu. Tana yin wannan a duk ƙasashe, tunda muna da ɗalibai da yawa 'yan ƙasashe daban-daban, akwai wannan hanya ta farko kenan. Sannan bayan haka akwai hanya ta biyu wadda ita ce tafi wannan faɗi, shi ne daga ko ina kake kawai in ka taho ita jami'ar Kazoka za ta baka gurbin karatu gurbin irin abin da kake da shi na karatu kawai da a jarraba ka a baka ajin da ya dace da kai daga nan kuma kai har ka gama ka tafi ka yi degree ka ci gaba da karatu wanda kuma idan ka nemi scholarship kana cikin wannan karatun zaka iya samu to saboda haka akwai wannan damammaki
Madalla. To ma sauraron mu da haka ne zamu sallama da ku a cikin shirin na Allah daya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyin su da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus.
To madalla ga da Ramatu Garba Baba. To yanzu kuma lokaci yayi da za ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau tambaya ce mi cewa shin kuna ganin tasirin farfadowar darajar naira da ake gani a 'yan kwanakin nan? Kamar yadda muka ce lambar wayar da za a kira ita ce alamar tarawa 1-202-980-6850. Muna sauraron ku. To har yanzu dai muna da kon kira daga gare ku tambayar mu ta yau shine shin kuna ganin to mun sami kira daga Kwara waye akan layi
eh assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh magana Bello Garba Inawa daga nan jihar Kwara
to Bello muna jinka
alfano da muka gani eh a gaskiya ba wani alfano da muka gani dangane da wannan tashin naira gaskiya babu wani farashi babu wani
to Bello kana jin mu kuwa to alaikum assalam da wa muke magana na
nana Mallam Gambo Barakata
to Mallam Gambo muna jin ka
to gaskiya hakikanin gaskiya duk wanda yace an talaka ya ma gani ai ba tunani saboda mu kullun har gobe ma na san sai an kara kudin ka
to ku kwata-kwata gobba ku ga tasirin da aka samu bana farfadowar darajar naira
ba mu gani ba kwata-kwata hanyar gani ma wallahi ba mu gani ba sai dai mu du'ai Allah ya kawo mana sauki Allah ya tausaya mana ba dan Allah mu ba Allah ya yi mana wannan musiba da muke ci
to amin mun gode Gambo Barau Fataskum yanzu mun sami kira daga jihar Jigawa yi akan layi
game da ainihin maganar cewar fudin naira ta farfado ta bismillahi maganar da gaskiya ra'ayi maganar naira ko gaskiya babu wata tasiri da ga talaka gini a ainihin maganar faduwar naira da rushewar dala saboda haka babban abin da zai ainihin kawo tagomashi akan dala ya kamata a sako da maganar ban fetur din nan ya dawo talaka ya samu abubuwan da in dai har talakan Najeriya zai samu yayi dala ta kariye din kamar daga bayar da suke fada din a bashi fetur zai siya a hankali ya yi noma ya sauran tuhun Allah da naira sai ta yi kare din tagomashi wannan shine abin da ya kamata sai ta gwamnatin Najeriya za ta yi da fatan za ta tashi lafiya
to mun gode yanzu mun sami kira daga jihar Sokoto waye akan layi hello kana jin mu
sai na ji assalamu alaikum
alaikum assalam da wa muke magana
sunana Abdulrashid Jola Musa Barba
to muna jin ka Abdulrashid
to gaskiya mu da mun san da wani abu amma sai na san akwai abu daya wanda randi aka yi ya auku shine rashin samun cash a cikin al'umma in munan a ran kumurkin gurba ne nake a gaskiya a kudi sun wayata ga al'umma da ka iya zuwa lojan POS daga layi kun ba mu kuɗi kamar ka ba wani ci gaba da za ku jira mu ji asabar ci baya kuma muna yi fatan Allah ya ƙara kawo mana kuɗaɗe da kuma ci gaba a wannan ƙasa baki ɗaya
to mun gode Abdulrashid to yanzu mun sami kira daga jihar Niger waye daga yankin Kwantagura.
Kuna magana da Abdulhamid mai gyaran TV a gwamnatin Fata a Kwantagura jihar Niger.
To Abdulhamid, muna jin ka.
Na'am, a dangane da wannan ci gaba da muka samu na tashin naira mu a kan dala, gaskiya wannan abun farin ciki ne. Muna fatar kamun karshen shekara, muna fatar naira mu ta koma akalla ko 500 a dala daya. Da fatan Allah ya sa kuma ƴan kaso mu za su ji tsoron Allah in ya samu sauki a zahiri. Allah ya taimake mu a ƙasar Najeriya mu samu ci gaba yanda muke nema, da fatan za a tashi lafiya.
To mun gode Abdulhamid daga jihar Niger. Maudu'in mu na yau dai yana magana ne akan shin kuna ganin tasirin farfadowar darajar naira da ake gani a cikin ƴan kwanakin nan. To gashi mun samu kira daga jihar Kebbi, waye akan layi?
Mai gida kana magana da Dan Asabe mai fata a wuri.
To Dan Asabe, menene ra'ayinka?
To gaskiya ni ra'ayina ban ga wani abu da ya sauya ba game da tashin dalar naira da ake bayani, don saboda dazu na je kasuwa na so mudin shinkafa a naira 2000 wanda a da muna sai 1700 1800, amma yau 2000 na sai shiga in ma naira ta tashi to ba ta da wani amfani mu a gare mu, don ba mu gani a kasa ba.
To mun gode dan Asabe mai fata daga jihar Kebbi. Yanzu mun sami kira daga jihar Adamawa, waye akan layi? Hello, na Adamawa, kana jin? Na ga layin sai yana da tangarda. Yau da yayi muna magana ne akan shin kuna ganin. To gashi mun sami kira daga jihar Sokoto, waye akan layi?
Hello,
muna jin ka, da wa muke magana?
Ibrahim Alaramma Kaduna.
To Ibrahim Alaramma, muna jin ka.
To gaskiya wannan dala da ta sauka kwata-kwata mu ga tasirin ta ba, kuma ni ina ganin da yau a ce dalan tashi ta yi, to tuntuni 'yan kasuwa za su kara farashi. To kiran mu dai su ji tsoron Allah, kuma hukumomi su sa ido ganin cewa an samu sauki tunda dalan nan ta yi sauki. Na gode, a tashi lafiya.
To mun gode Ibrahim Alaramma daga jihar Kaduna. Yanzu mun sami kira daga jihar Niger, waye akan layi?
Amma da ahis ba balle kana magana da injiniya mai gero makeri Kwantagwar jihar Niger.
To injiniya mai gero, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Mu ban tashin naira a kan dala mu ba ba zama muhimmanci ba ko canji ba, a ce sati biyu naira ta ci gaba da ya take da 1900. To yanzu duk dawa 1900 ne, duk ba wani bambanci har yanzu balle ba bambanci, saboda ƴan kasuwa gaskiya ba a tsoron Allah. Kuma gwamnatin ga kaje kana yake ne, bar mukan gwamnati in abu ya sauki ta tsaya tsawa ta ba ta yi, kowa yana abin da ya kama, dan haka babu wani canji. Ya fita 1900 ya fita 1500, ba wani canji har zuwa balle, ba wani canji.
To wani kira za ka yi ga 'yan kasuwa domin su sauƙaƙa kayayyakin su?
Yan kasuwa su ji tsoron Allah, don da ana ce a dalar ga 'yan tashi nan ne ga kaya kira, to tana sauka naira ta ci gaba. To ya dace 'yan kasuwa su ruwa Allah, su ji tsoron Allah, su tautaya ma bayan Allah. Don haka shi ne kira na injiniya mai gero mace yi kwanda gwara haihuwa balle.
To mun gode injiniya. To masu sauraro, mun gode da jin ra'ayoyinku, da fatan za ku ci gaba da kasancewa da mu. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Yan tawayan Siriya suka haɓar da gwamnatin Bashar al-Assad na tsawon lokaci sun naɗe shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya da zai jagoranci ƙasar har zuwa ranar 1 ga watan Maris. Bayan wani taro na majalisar ministoci a Damascus, gabanin yan tawaye da jami'an haɓararren gwamnatin Assad, Muhammad al-Bashir, wani mutum da ba a san shi ba a mafi yawan ƙasar Siriya, wanda a baya yake gudanar da mulki a wani ƙaramin yanki na arewa maso gabashin ƙasar da ke ƙarƙashin ikon 'yan tawaye, ya ce an zaɓe shi jagorancin gwamnatin wucin gadi. Faransa ta yi jigilar jiragen yaƙin Mirage guda biyu da ta jirgi a ƙasar Chad a ranar Talata, lamarin da ke nuni da fara janyo sojojinta daga yankin da Faransa ta yi wa mulkin mallaka a tsakiyar Afirka a watan da ya gabata, ta karya jejjeniyar haɗin gwiwa ta tsaro da Paris. Mayakan na Mirage 2000D sun tashi ne bayan da tsakar rana daga wani sansani na Faransa da ke Injimena, babban birnin kasar, bayan da sojojin Chad suka zo suka yi musu fatan alheri, kuma suna koma sansanin sojin saman Faransa da ke Nancy a gabashin Faransa.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gold da ya gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nanduduwa Mai, da kuma engineer mu na yanzu Carl, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke muku fatan alheri. Ma'assalam.